Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis 10 ga watan Agusta na shekarar 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To Maryam, gwamnatin Koriya ta Arewa ta yi watsi da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata. A halin kuma da ake ciki, shugaban Koriya ta Kudu yana nan yana ci gaba da hakuri da jure da maganganun yaki da ke tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka. Sannan shugaban hukumar zaben Kenya shi kuma ya faɗa a yau Alhamis cewa masu satar bayanai sun yi kutse a kwamfutocin hukumarsa, amma dai ba a musu barna ba.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya na ci gaba da bayyana farin cikinta akan yadda Amurka ta amince ta saida mata wasu jiragen saman yaki. Za kuma ku ji cewa makiyaya a jihar Filato sun yi hasarar shanu da dama sakamakon ɓullar wata cuta da ba su taɓa ganin irinta ba. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Gwamnatin Koriya ta Arewa ta yi watsi da barazanin da shugaban Amurka Donald Trump yake mata, cewa zai wargaza ta idan ba ta daina barazanin za ta kawo wa Amurka farmaki ba. Kalamin da shugaban Trump ya yi a jiya, inda yake cewa zai kai wa Koriya ta Arewa harin wuta na masifa wadda ba taɓa ganin irinsa ba, ya girgiza magoya bayansa da masu adawa da shi duka. Da yake irin wannan kalaman na tada ƙura wanda aka fi jin suna fitowa daga bakin shugaban Koriya ta Arewa ɗin. Dangane da wannan kalamin na shugaba Trump ne, shi kuma kwamandan sojojin Koriya ta Arewa masu makaman rokoki General Kim Rang-gyom yake gaya wa kamfanin dillancin labaran KCNA na Koriya ɗin cewa sulhu da Trump zai yi wahala, tunda a cewarsa Trump mutum ne da bai da basira da tunani da hujja, wanda kuma sai ta hanyar amfani da ƙarfi ne kawai za a iya shawo kansa.
A halin yanzu kuma shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in na ci gaba da nuna hakuri da jurewa da maganganun yaki da ke gudana tsakanin Koriya ta Arewa da kuma Amurka, dangane da maganar makaman nukiliyar Koriya ta Arewa da kuma musamman maganganun da ya ji suna fitowa daga bakin shugaban Amurka Donald Trump, inda yake barazanar afkawa Koriya ta Arewa da mummunan farmaki. Yayin da hakan ke faruwa ne kuma a jiya, ita Koriya ta Arewa ta bada ƙarin haske na shirin da take yi na kai hare-hare na makamai masu linzami akan yankin Guam da ke kusa da tekun Pacific. Shirin ya nuna cewa Koriya ta Arewa na son ta harba rokoki masu cin matsakaicin zango kamar guda hudu, su bi ta kan ƙasar Japan, su dare wani wuri mai nisan tsakanin kilomita 30 zuwa 40 da yankin na Guam, wanda ke ƙarƙashin mallaka Amurka kuma wanda ke da nisan kilomita 3,000 daga Koriya ta Arewa. Wannan shirin kai farmakin wanda za a nuna wa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a tsakiyar watan nan na Agusta ya sha bamban da shirye-shirye irinsa na can baya, da yake wannan shirin ya nuna dalla-dalla yadda ake son a kai farmakin.
Shugaban hukumar zaben Kenya Wafula Chebukati ya faɗa a yau Alhamis cewa masu satar bayanai sun yi kutse a kwamfutocin hukumarsa mako ɗaya kafin zaben na shekaran jiya Talata, amma dai babu wata ɓarna da aka yi wa hukumar. Shugaban hukumar zaben ya bayyana hakan ne a wurin wani taron manema labarai a babban birnin ƙasar Nairobi, amma kuma bai yi wani ƙarin bayani ba. A halin da ake ciki, al'ummar Kenya suna ci gaba da jiran sakamakon zaben, yayin da wasu suke zargin cewa an tafka magudi, abinda ya janyo zanga-zangar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. hukumar zaben ta ce ya zuwa yammacin jiya Laraba shugaba Uhuru Kenyatta shine yake kan gaba da barata mai yawa da kashi 54 cikin 100 akan Raila Odinga wanda ya zargin cewa an tabka rashin gaskiya mai yawa a zaben. Kalaman na Odinga sun tada zanga-zanga a jiya Laraba a wurare da dama a birnin Nairobi da kuma birnin Kisimu da ke yammacin kasar da kuma yankin kogin Tana wanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane hudu a arangamin su da ƴan sanda. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kasar Yemen tana fama da barkewar cutar kwalara da ke hallaka mutane. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun bayyana matuƙar damuwarsu akan yadda cutar ke saurin yaduwa da yin tsanani. Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce ya zuwa yanzu mutane 2000 ne suka mutu a dalilin barkewar kwalara tun daga ƙarshen watan Afrilun wannan shekarar, yayin da wasu dubbai ke ɗauke da cutar. Jami'an kiwon lafiya sun ce gurɓataccen ruwan sha shine ya haddasa barkewar cutar ta kwalara. Masana kuma sun ce kwalara za ta ci gaba da yaduwa har sai Yemen ta samu ruwa mai tsafta, al'amarin da zai yi wahalar samu sakamakon yaki da ake yi a ƙasar.
Hukumomin ƙasar Turkiya sun ba da umarni a ji a kamo wasu 'yan jaridu 35 da ake zargin su suna da alaka da wani shehin malami da aka ce shine Umul Abaisan Kitsa, makirci na yunkurin juyin mulki da aka so a yi a bara wanda bai nasara ba. Kamfanin dillancin labaran Anadolu na gwamnatin Turkiyya ya ce waɗannan 'yan jaridun sun yi amfani da wata fasaha sadarwa ta duniyar gizo ne wajen gudanar da cuɗanya tsakanin su da magoya bayan shehin malamin mai suna Fatun Gulla wanda yake zaune a nan Amurka. Don haka ne a cewar kafar ta Anadolu ake zargin 'yan jaridun da zama wata ƙungiyar ta'addanci. Yanzu haka dai an riga an cafke mutane 9 a wannan farautar 'yan jarida da ake yi, cikin su har da Baruk Ekici, dan wato edita ne na jaridar nan ta 'yan adawa na Bergun. Haka kuma ƙungiyar 'yan jaridar Turkiyya ta ce zuwa yanzu an rufe kafofin watsa labarai 150, an kuma jefa 'yan jarida kamar 160 gidan kurkuku tun daga watan Yulin shekarar 2016, lokacin da aka yi yunkurin kifar da gwamnatin shugaba Recep Erdogan. Ko bayan haka ma an kuma tsare mutane 50,000, yayin da ma'aikatan gwamnati sama da 100,000 suka rasa ayyukansu bayan da aka kore su.
To madalla, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Mako ɗaya bayan da Amurka ta amince ta saidawa Najeriya wasu jiragen saman yaƙi da wasu kayayyaki da kuma horar da sojojin ƙasar yadda za su sarrafa jiragen akan kuɗi $593 million, jami'an gwamnatin Najeriya na ci gaba da bayyana gamsuwarsu da wannan matakin. Ga wakilan sashen Hausa Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani.
Gwamnatin Najeriya na ci gaba da nuna farin ciki ko gamsuwa ga yadda Amurka a makon jiya ta amince ta sayarwa Najeriya wasu jiragen yaƙi A-29 Tucano guda 20 kan $593 million, da hakan ya hada da sauran kayan aiki da horar da sojojin da za su sarrafa jiragen. Wannan da yadda cikin yunkurin yaƙi da Boko Haram ɗin ne da suka fito da wani sabon salon kai hare-haren kwantan ɓauna. Shugaban hukumar wayar da kan jama'a na Najeriya, Dr. Garba Abari, ya aza nasarar ce bisa manufofin sabuwar gwamnatin Najeriya.
Mu dai a gwamnatance, mun ji daɗi da abin da ya faru tsakanin Najeriya da ƙasar Amerika. Domin 'yan ƙasa za su iya tunawa a kan cewa akwai lokacin da ƙasar nan ta nemi a sayar mata da jirage na yaƙi, lokacin duk da buƙatar da ke akwai a samu waɗannan jirage domin su taimaka wajen sojojinmu su cimma ƙarshen wannan masifa da yake addabarmu a lokacin. Amerika ba su yarda sun sayar mana da waɗannan jiragen ba, ba wai don wani abin ba, ba kuɗin ne bamu da shi ba a lokacin, amma saboda ita gwamnatin da ta shuɗe a lokacin gaskiya ba wata gwamnati ba ce da ƙasashen duniya za su so jiki su yi al'amura irin wannan da ita, musamman abin da ya danganci tsaro.
Shi ma tsohon jami'in sojan sama, Captain Adamu Muhammad, ya ce jiragen za su yi tasirin gaske wajen murkushe 'yan ta'addan.
Dama wanda muke da su a ƙasa gaba ɗaya sun wa'ansu sun riga sun mutu, wa'ansu ba su da gyara. To, Nigeria Air Force in suka samu wannan jiragen saman, wallahi zai taimaka musu a kankanin lokaci. Su ci karfin yakin wa'annan jiragen irin su ne American ta amfani a Afghanistan da kuma Iraq. To, Nigeria Air Force har in aka ba su wannan kayan aiki, har in suna da niyan su yi aikin, to yanzu kan kayan aiki ya zo a kan lokaci za su cimma wannan burin da na kakkabe wa'annan sauran 'yan ta'adda na Nigeria.
Jiragen za su taimaka wajen yaƙi da Boko Haram kan iyakokin Najeriya da ƙasashen makwabta na yankin tafkin Chadi. Rashin ingancin makamai ya haddasa koma baya ga nasarar yaƙi da Boko Haram tun 2009 da ƙungiyar ta fara kai hare-haren ta'addanci. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Salih Shehu Ashaka. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Plateau, inda wasu Fulani makiyaya a jihar suka koka akan ɓullar wata cuta da ta hallaka musu shanu da dama a jihar. Ita dai wannan cutar da makiyayan suka ce ba su saba ganin irinta ba, tana hallaka shanun cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na da ƙarin bayani.
Abdullahi Udoji ya shaida mun cewa a cikin kwanaki uku ya rasa shanu guda 70.
Wato sanuna ne suka mutu sun hadu da wani ciwon da ban gane kansa ba. Saniya idan ya kamu da ciwon bayan gaba daya kan yi kamar wuta ne ya kone bayan. Sannan kuma saniya idan ka sa masa allura wuyan sai ya kangare daga wurin saniya sai mutuwa. Daya kuma idan ya gudu ya shiga daji idan ya samu wuri mai sanyi idan ya kwanta daga wurin. In ya kwanta wurin to sai dai ko ka zo ka samu ko muce ko ka yanka shi. To haka din ne sanun suka yi ta yi. A takaice dai sai da na rasa sanu 70. Cikin kwana uku shine muka rasa wayannan ababen gaba daya.
Shi ma Sale Gidado ya ce lamarin cutar da ke hallaka shanun ya yi muni kwarai.
Gaskiya dai shanakanmu kan kai abun ya yi muni sosai wallahi. Daga nan da mu abu ya fafare mu har da mu za mu je Bauchi muka abu ya fafare mu muka gudu muka dawo da ɗan saura yanzu muna nan gida. Takaice na rasa shanu 60 haka kaman iska ne abu yake. To lokacin ni ne ina tare da shanun da muka je daidai tilda akwai waɗansu kurmi haka to wurin shanun kawai sai suka rikice gaba ɗaya ba su bi labi wannan abinan muna ta tura su dai to da muka sauka da yamma dukansu sai sun dinga sayawa ai dai ko wannan aje ciki ruwa ya kwanta wannan aje kurmi ya kwanta haka din ne dai kawai to abin da ya faru da mu kenan.
Shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah reshen karamar hukumar Basa Umar Dakari yace suna neman agaji daga gwamnati don takaita asarar dukiyar tasu.
To shanun nan dai wannan ba sune na farko ba akwai wanda suka rasa 20 30 50 to abu muna dauka shi kamar wasa to da wayannan abu yazo ya faru naga sanu sun kare naga to ba ni da wani amfani sai iri wannan abun iya taso shi yasa na tasi nace to su zo a gaya maki ake fada a duniya don aje a taimaka musu.
To amma tun da suka kawo maka rahoto a matsayin ka na shugaba wani mataki kai ka dauka?
Lokacin da na dauka mataki na kira wani dotto aboki da na bashi jinin sanu nace yaje ya gwada mani abu a Kaduna form da yaje ya gwada sai ya dawo ya ce mani wancan jinin da ya gwada na farkon fesi ne sai naga kawai ni ban gamsu ba to ina so yanzu gwamnati ta taimake ni ta turo mani likitoci idan likitoci suka zo sai su gwada jinin shanu wa'annan da suka rugudu sai mu gane cewa wani ciwo ne domin mu kare gaban in ba an gane wani ciwo ba to sanu mutane gaba daya zai zo ya kare.
Da na tuntubi ma'aikatar gona ta jihar Plateau kuwa jami'i mai kula da lafiyar dabbobi Dr. Ayuba Haru ya shaida mun cewa da zarar sun samu rahoto daga makiyayan za su dauki matakin tallafa musu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ku bude kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni. Kuma dalla a gaida Zainab Babaji. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana ci a ƙarfe 11:15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jama'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Senator Ahmed Lawan, shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Najeriya, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili. A saboda haka ga mai tambaya ta farko a yau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum salam.
Ina na Amina na kawo doya gidan jiya lafiya ta hannun Sarawa wanda aka ci kuma ya laye muka sai maraba. Sai mu da banda ku barka da jiya wannan yayin da mun ci da jiya ta ji.
To alhamdulillah.
Salata ina da wasu tambayoyi akan canjin kundi tsarin mulki da za a yi a ba kananan hukumomi kashin kansu.
Na'am.
Duk aka ba kananan hukumomi kashin kansu. Ko da gudu tafi shi ke nan kudin su tare za a rika tura musu ba tare da su ya shiga gwamnatin jiha ba kike. Kun da tsarin mulki nan da za ku canza wanda za a ce bayan shekara 35 ana da aiki ne takarar shugaban kasa. Sai an tantance mutum ya zama lalle an sai bayan shekara 30 ne zai yi shugaban kasa daga wannan mulki da ko ko sai wani tsoniwa. Tambayar yana kenan.
Sanata gare ka.
To alhamdulillah dan uwana ina ma barka da zuwa kai ma wannan program. Na farko tambayar ka akan wato ba kananan hukumomi cin gashin kansu. Abinda muke nufi anan shine akwai joint account, state local government joint account wanda ke kudin kananan hukumomi akan tura wa jiha ne, kan nan jiha kuma ta tura wa kananan hukumomi kudin su da kuma abinda ya sauka abinda aka tara a cikin jiha a ba wa kananan hukumomi kashi 10 cikin 100 ko abinda dai du ya sauka nan ana ga kananan hukumomin nan da yawan suna cikin wahala ba sa samun kudin da ya kamata a ba su saboda haka ba sa aiki kuma ba sa raya kasa nan watakila ma yasa ake samun matsala a kananan wato a kauyukanmu da kuma a garuruwanmu saboda kananan hukumomi ba sa gwamnatin kananan hukumomi ba sa iya ba su da tasiri ba sa tabuka komi to amma kwanan baya da muka je taro na musamman wato na duba shi wannan gyare-gyare da muke so ko kuskurima da za a yi wa shi kasafin shi tsarin mulkin Najeriya akwai wato associations ko kuma zan ce kungiyoyi kamar uku da Nigerian Union of Teachers NUT da local government NALGE Nigerian Union of Local Government Employees da kuma NUT da NLC Nigerian Labor Congress wannan kungiyoyi guda uku sun zo sun same mu a Lagos shugabannin su suka ce su ba su ce kada suna goyen bayan a ba kananan hukumomi cin gashin kansu amma kudin da za a biya malaman makaranta na primary a cire daga ciki kada a tura wa kananan hukumomi saboda za su koma gidan jiya ma'ana kenan kananan hukumomi su yi tabarga za su kashe kudin da ya kamata a biya malamai da shi to wannan shine kawai inda aka samu wani wato koma baya ne yadda za a ba su komi da komi to kuma duk doka ko tsarin mulki ne ko kuma doka na yau da kullun ne ana yin shi ne don hukumomi ko kuma mutanen kasar nan su samu sauki a rayuwarsu saboda haka bamu gama aikin ba mun har yanzu muna sauraron ra'ayoyin mutane idan mutane suka raja'a akan cewa lallalle suna son dan gurungum a ba kananan hukumomin kudin su da na malaman da na kowa haka suke ake tunani to ina fatan haka zamu a majalisa amma kuma ina son in sake jaddadawa anan cewa ba majalisa ta kasa bace kawai za ta gyaran mulki tsarin mulki bayan mun aiwatar da namu za a kuma tura duk majalisun nan da muke da su 36 na jihohi su ma su sake dubawa sai an samu kashi 2 cikin 3 to majalisu 24 a cikin 36 nan sun amince da abinda muka yi tukunna tsarin mulki za a ce an gyara shi in ko aka kasa samun wannan to gyaran da duk muka yi bai yiwu ba haka tsarin yake saboda haka wannan abu ana aiki a kansa kuma har yanzu muna sauraron ra'ayoyin mutane tambaya ta biyu me kan tambaya ta biyu Hajiya
batun wanda zai shekarun wanda zai shugabanci akan
ba
yanzu za a fara amfani da shi ne ko sai gaba
to shi kansa yaran tunda ba a yi shi ba har sai an yi shi in mun gama shi a tura yadda na faɗa a baya mu tura shi zuwa jihohin majalisunmu na dokoki da ke jihohi 36 ko shi wannan muna da kuma gyara kusan 27 da muke nema mu yi tare hadda wannan nan idan majalisu 24 wanda shine 2-3 sun amince a cikin lokaci to zai iya yiwuwa a yi amfani da shi kafin zaɓe. Amma idan har lokaci ya kure, to dole ne a jira wani zaɓen, saboda zai yi wuya a ce doka an yi shi kafin a ce an zo an kai shi wurin shugaban ƙasa da duk wasu dawainoyi da za a yi, maiwa lokaci ya kure har an shiga takara, saboda shi takarar nan ba lokaci ɗaya ake yinsa ba, ana soma shi kuma mamaki daga 2018 daga asubahin wannan lokaci wannan shekara da za mu shiga, maiwa an fara maganar zaɓe kenan. In mun iya mun gama mun kammala, to ba mamaki a soma amfani da shi, in wato an amince kenan. In kuma ba amince ba, tsarin yadda yake shekara 40 nin haka za a ci gaba da amfani da shi har sai an zo an kammala wannan doka da ake son a yi a magyara.
To Senator, kafin mu je ga mutumi na gaba, wannan batu kwaskwarima da kuke son ku yi ma kundin tsarin mulki din nan, kana cewa za ku tura majalisun jihohi sai an amince tukunna. To su mutane za a jefa ƙuri'ar ra'ayin jama'a ne ko koya mutane za su ba da gudunmawa su ga wannan abu?
Mu lokacin kafin mu kawo wannan matsayi da muka je Lagos muka dudduba, mun yi zama na bayyana jama'a, wato public hearing kenan. Suma majalisun jihohi suna da dama idan aka kai musu, za ka sauraron mutane ce ga abin da majalisar ƙasa ta turo mana, me ya ra'ayin suma suna da wannan dama. Saboda haka mutane suna da dama yayin da aka ce musu ga wannan dama ta samu a majalisun jihohi, su je su ce ga ra'ayin, suna goyon bayan duk gyare-gyaren da ake so a yi, ko gabaki daya ko kuma wani sashi, ko kuma ba sa son ma gyare-gyaren da za a yi, ko kuma a wasu sashin ne ba sa son a gyara. Mutanen suna da dama su je su yi wannan, saboda shi demokradiyya mutane ake yi wa, mu din kawai wakilai ne na mutane, da yake ba za a iya tare mutanen Najeriya gaba ɗaya lokaci guda a wuri guda a ce me ra'ayinsu game da abu kaza ba. Mu wakilansu mukan ɗauki wannan ɗawainiyar, amma kuma sai mun saurari abin da suke so. Majalisun dokoki ma za su yi wannan.
To mutum na gaba, bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina kana tsani kafunta bebe dan kungiyar muryar mu abota kafafan yaɗa labarai da ci gaban ƙasa. Ina yau babban bako, barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Tambayar da zan yi anan ita ce, me yasa majalisa har yanzu bata tantance tantance magu, kuma na ga har yanzu ta fada ci gaban ƙasa tana aiki da shi, shi ne nake so in san ƙarin bayani.
To ka gama tambayar ka?
Ko kuma za ki ga kamar a majalisa yawanci tsofaffin gwamnati, sai gwamna ya zo majalisa kuma ƙarshe yana da akwai cin hanci da rashawa a tattare da shi, sai ka ga hakan shi ba zai bari a yaki cin hanci da rashawan ba. Kuma tsofaffin gwamnati nan kamar sun fi ƙarfi, sun fi buɗe ido a majalisa fiye da waɗanda suka zo sababbi. To kuma wannan wani mataki majalisa ya kamata ta dinga ɗauka a kansu irin wannan mutanen?
To ka gama tambayoyinka?
Na gama.
Senator, gare ka.
To zan fara ansa tambaya ta biyu kanin zo kan farko.
To
magana na tsohon gwamnati kamar sun buɗe ido, kuma wasu suna da matsaloli na cin hanci da rashawa da sauransu. Wato ɗan uwana, duk abin da za a yi sai an nemi doka ta tanada wani abu. Yayin da doka ba ta tanada misalin wanda yake da wani abu bai kamata a bar shi a majalisa ba, ba yadda za ka yi. Kotu na misali, ai wasu ma an kai su kotu, amma idan kotu misalin ba ta ce a'a duk wanda yake da doka, akwai doka, duk wanda yake da abu kaza ake zargin shi da abu kaza bai kamata a bar shi a inda yake ba, to kaga a nan kotu za ta ce ga hukunci da yake. To amma idan kotu ba ta da abin da za ta dogara da shi, ba yadda za a yi, sai dai a yi ta bi har sai yayin da aka ce an gyara tsarin mulkin Najeriya, akwai tanadi na doka irin wannan. Wannan kenan. Saboda haka ina ga ba abin da wani zai iya yi har sai an samu dokar da za a dogara da ita. Sai maganan magu da kuma majalisa da bangaren zakasuwa.
Kashi Senator, a saboda ƙurewar lokaci zan ja maka barki. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu, za ka ba da ansa a kan batun muƙaddashin shugaban hukumar EFCC Mago. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
sabon farko wani haɗin gwiwa ne daga shugaban matasan APC na jiha Alhaji Nasiru Umaru Gwalaga da Ahmadu Manaja daga Bauchi anguwan Karfin Madaki kuka ce muryar Amurka ku ba mu dama mu ƙara nuna goyen bayan ƴan Najeriya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mu ƴan Najeriya muna tare da kai 100%. Fatan mu shine Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana mai alkhairi a rayuwa ba kwana 90 ba ko kwana 1000 ne mu fatan mu shine Allah ya baka lafiya ka dawo ka ci gaba da aikin ka na alkhairi ba ma gaggawa fatan mu shine samun lafiyanka amin sai Ibrahim Rabilu Tsafi jihar Zamfara kace kama wasu da kayan da aka haramta shigowa da su Najeriya da hukumar custom ta yi babban nasara ce ga hukumar muna fatan zata kara matsa kaimi wajen dakile masu safaran kaya ta barauniyar hanya dan samun bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mu Najeriya shiko Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe cewa dan Allah ku bani dama na yi jinjina tare da yabawa hukumar EFCC akan irin kokarin da take yi wajen kwato mana dukiyoyin mu daga hannun barayin gwamnati mu ji ba mu da abin da za mu ce sai fatan Allah ya ƙara miki ƙarfin gwiwa gano su a duk inda suke a faɗin duniya to ƴan uwana ƴan Najeriya ku sani cewa babu wata ƙasa da tafi Najeriya a gare mu kuma fitina farkon ta aka sani babu wanda ya san ƙarshen ta shi mai hankali baya biyo mara hankali da zaran ya biye mishi duk antar an zama marasa hankali domin haka hattara matasan Najeriya kalaman batanci ba su da kyau kuma zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki sako daga Iliyasu Muhammadu Tungan Bako daga ƙarshe sai ta haɗin gwiwa wacce ta fito daga Hamza Gladima Binnin Kebe shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebe da Sani mai langilangi Yalwa Yawuri da Salihu Isa Fana da Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma kuka ce kuna kira ga shugaban ƙananan hukumomi da kansilolin da aka zaɓa a jihar Kebe cewa ya dace su ji tsoron Allah su yi adalci kuma su sani cewa wannan fa wani nauyi ne Allah ya dora musu saboda haka su ji tsoron Allah su yi adalci kamar yadda doka ta tanada
to madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice
Gwamnatin Koriya ta Arewa ta yi watsi da barazana da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata na cewa zai wargaza ta idan bata daina barazanan zata kawo wa Amurka farmaki ba. Kalamin da shugaban Trump ya yi jiya inda yake cewa zai kai wa Koriya ta Arewa harin wuta na masifa irin wanda ba taba gani irinsa ba ya girgiza magoya bayansa da masu adawar shi duka da aka ji irin waɗannan kalaman suna fita bakin sanata da kura wanda aka fi jin suna fitowa daga bakin shugabannin na Koriya ta Arewa din a halin yanzu kuma da ake ciki shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in yana ci gaba da nuna hakuri da jurewa da maganganun yaki da ke gudana tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka dangane da maganar makaman nukiliyan Koriya ta Arewa da kuma musamman maganganu da yaji suna fitowa daga bakin shugaban Amurka Donald Trump inda yake barazanar afkawa Koriya ta Arewa da mummunan farmaki Shugaban hukumar zaben Kenya Wafula Chibukati ya fada a yau Alhamis cewa masu satar bayanai sun yi kutse a kwamfutocin hukumar sa mako daya kafin a yi wannan zaben da shekaran jiya Talata.
To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Aiden. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.